ayoyin da suka shafi ko dalilai na shari'an da suka shafi juma'a, sallar juma'a ko sallar idi, dukkan waɗannan mutum ɗaya bayan juma'a, mutum ɗaya bayan idi, kamar yadda mutum ɗaya bayan sallar jama'a, dole sai da mutane waɗanda su suka taru suka fassara wannan. Dazu ko mun buga misalin jihadi, annabi ba shi kaɗai tafi jihadi ba, a Badar ya tafi su 310 ko 15, kamar yadda sun malamai suka ce ko 13 ko 17, ya tafi yakin Uhudu da adadin da ya kai 1000, ko da yake daga baya waɗansu sun zame sun canja sheka saboda wani dalili wanda ba lokacin faɗinsa bane ba. An yi bai'atar Ridwan da mutum 1400 ko 1500, kaga dukkan waɗannan adadi ne na mutane masu tarin yawa. Ga gazwatu Mu'ta da sauran yaƙe-yaƙe wanda aka je da adadi na sahabbai masu tarin yawa, to mutanen da suka rabauta wajen su kasance tare da annabi a Badar da Uhudu da Khaibar da gazwatul Khandaq wadda ita ce Al-Ahzab da sauran yaƙe-yaƙen da suka yi, mutanen da suka rabauta na su yi sahu a bayan annabi yana liman suna mamu, suka rabauta da fita sallar idi tare da shi, suka sallar tsoro da shi a lokacin jihadi, suka aura daga wajensa ya aura musu, suka yi makwabtaka da shi ya yi makwabtaka da su, waɗannan mutanen dan Allah zai iya yiwa wani ya zo bayansu ya fi su fahimtar addini? Su ne fasar kan annabi, sun aura a gidansa, shi kuma ya aura musu, kuma ya aura a wajensu, kuma ya je yaƙi da su, kuma ya zauna tare da su, kuma ya fita nan da can tare da su, ya za a yi wani zo daga bayan sai su mai da addini? Kuma a cikin waɗannan sahabbai ya keɓance zaratan da suka ɗara sauran khulafa'ur rashidun, ya ce mu riko da sunnarsu da sunnar khulafa'ur rashidun, hadisin da kowa ya san shi, hadisin Irbad bin Sariya riwayan Abu Dawud yana cikin rubutun hadisi, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Amma ire-iren waɗannan hadisai sai dai kawai karanta don mu samu lada, amma in aka zo aiki da su ba a yi. To don saboda haka fahimtar rayuwar sahabbai jigo ne na uku daga cikin al'amuran da ake fahimtar addinin su. Ga kuma misalai nan gurin masu tarin yawa. Na farko shaidar da annabi yawa sahabban da shaidar da Al-Qur'ani ya musu. Al-Qur'ani ya ce su masu gaskiya ne, da ya siffanta al-muhajirun daga fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika hum sadiqun. Su al-ansar kuma aka ce su muflihuna ne, daga fuqara abinna walladhina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kuma yace su dukkan yan aljanna ne, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul 'azim. Yace in sun yi laifi ma ya yafi, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. متانا بشكل سابقا لنا شيئا فرقوا اكتر يان الجنلي كما اكتر سمع سد افكيالي كما اكتر سسور بوتا كما اكتر اما سميلة ان يافي كما اكتر ان نبي يغوص استغفاري فاعلم انه لا اله الا الله واستغفرني ذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. mutanen da suka samu rabota ta irin wannan hanyoyin zai iya yiwa wani mutum ya zo baya fi su fahimtar addinin musulunci, irin fa yadda aka yi bushara da zuwan annabi cikin at-taura da linjila, haka aka yi busharan sahabbai cikin at-taura da linjila da nassin al-qur'ani muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود كاللون من الصفوف ashidda'u 'alal kuffari, Allah ne bai faɗa ba, sun suka faɗa ba, tsanantawa kafirai suke, ruhama'u bainahum, jinkan junansu suke, tarahum ruk'an sujjadan, duk Allah ne ke ba da shaida yawan ruku'in su da sujudansu, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, matuƙar ikhlasi, duk abin da suke dan Allah suke, Allah ne suke faɗa ba, sun suka faɗa ba. Sihahum fi wujuhihim min athari sujud, dukkan waɗannan ababai da aka zana, tallace zalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum fi injili, hakan dama shi ne sufansu a taura kuma shi ne sufansu a injila, sun sahabban ba wani ba, don girman Allah waye zai zo daga baya fahimci addini sama da su, shi yasa dukkan wanda ya so ya fahimci addini ya kyale alqur'ani gefe guda, ko ya kyale hadisi gefe guda, ko ya kyale rayuwar sahabbai bai karanci tarihinsu ba, da irin fahimtar da suka wa ayoyi da hadisai, ya yi tsallan baɗake ya fassara aya da san ransa, yadda ya musu zaki a zuci, wallahi babu yanda za a iya yin fahimta addini, ko ya yi da'awa to maganganunsa da ayyukansa da tarihi zai kare ta shi. Don haka tunda waɗannan su ne kafofi guda uku na fahimtar addini, don me muke rikici a cikin addini? Don me ba mu da wata hanya ta hudu kusa wannan? Qur'ani, hadisi, rayuwar sahabbai. Qur'ani saboda dalilin da muka gabatar a baya, kuma ga Allah ya ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Qur'ani fa haka Allah ya ce, shin ba za ku kula da shi ba, shin ba za su sa izina ba, shin ba za su sa lura ba, duk Allah ke lallashinmu, wa laqad yassarna alqur'ana, talla Allah yake yana tallata qur'ani ya hore shi lizikir, fa hal min mudakkir, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Hadisin annabi fa hadisansa silayewar annabin Allah ke cewa ku biyu shi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llaha kathira, kitabu abun koyili wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna llaha shadidul iqab, falihadha alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Duk annabin ne fa wannan, an tsarkake zuciyarsa aka ce ma kazaba alfuadu ma ra'a, an tsarkake ganinsa ma zagal basaru wa ma taga, an tsarkake harsansa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha, aka mayar da shi abun koyi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana gawa liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llaha kathira. To menene na kokonto a cikin wannan? Duk abin da Allah faɗa menene kokonto a ciki? Rayuwar sahabbai ga sunan gurin, shaidar annabi da shaidar alqur'ani a kan siyasa suka fi kowa kirki, wanda suka je yakin Badar da hadisin Bukhari, annabi ke cewa mai yiwuwa Allah ya kalli yan Badar ya ce kai daga yau ma duk abin da ku ga dama ku yi an yafe muku, saboda farnan yakin Badar. Ga waɗanda suka je bai'atar Ridwan 1400, Allah ya ce ya yi birtu, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Duk waɗannan in muna son mu yi kanmu adalci da gata, yayin da muka samu titikaka cikin harkar addini, saɓani cikin harkar addini, jayayya, kaja na ja, nace halal kace haram, ko nace sunna kace bid'a, nace ya dace kace bai dace ba, in muna son mu yi adalci sai mu koma zuwa ga waɗannan asalan ginshiƙan guda uku, kan mu zai haɗu da mun koma gare su. Yayin da muka rabu da wannan gwargwadon nisanmu da wannan gwargwadon yadda za mu samu saɓani, domin Qur'ani yana bada umarni ne ga ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam, ba ruwanmu da ƙabilarsa ko launin fatarsa ko yarensa ko a wace ƙasa yake, haka hadisi na isar da sako kai tsaye zuwa ga bil adama mummuni ba tare da lura da launin fatarsa ko yarensa ko garin da ya rayu ba. Haka sahabbai ay haɗaka ne na ƙabilun larabawa daban-daban da wanda ma ba larabawa ba, su ne suka haɗu suka tada daula ta sahabbai. Saboda haka kenan babu wani bambanci idan an koma wannan dole kai zai haɗu ga al'umma da take son kanta ya haɗu da kintsu ta zama al'umma. Ina jima dukkan inda ba fahimci addini tausayi ba, kuma nan take tausayi na yakan girmama ga inda aka fahimci addini daga kuskure, kuma tausayin yakan nunku ya ƙara nunkuwa a inda aka fahimci addini kuma sai aka sanya son zuciya a ciki. Son zuciya da jahilci rukuni ne na shiga wuta. Duk waɗanda suka wuce a baya sai ka ji an faɗi dalilan halakar su akwai son zuciya ko jahilci, ɗayan biyu ne ko duka guda biyun sa. To waɗannan al'amura idan suka zo cikin jama'a to akwai haɗari game da wannan al'umma. Son zuciya ga aya mutum ya gani, ga hadisi ya gani, amma ba zai aiki da wannan ayar ko hadisin ba saboda ba shi ne ya fara faɗa ba wani ya riga shi faɗa, shi ne illar kawai. Ga aya an karantar da kai, ga hadisi an karantar da kai, amma ba ka da lokacin gaskatawa saboda wanda kake tsammanin abin ya fito daga bakinsa ba shi ne ya faɗa maka ba. To don girman Allah ya sunan wannan addinance. Son zuciya, wannan shi ne son zuciya na ƙarshe, domin dukkan mutumin da yake da wa addini shi ta fahimta yana neman gaskiya ne, cigiyar ta yake daga ina za ta fito ko daga bakin waye ta fito, daga ina za ta fito, ba ruwan shi da ya san mutumin ko kar ya san shi, shi da a faɗa masa gaskiya don ya je bauta ma Allah da ita, don ya je ya aiki da ita. Amma mu duba irin saɓani da irin matsaloli da ake ciki a garin nan saboda son zuciya. Nan cikin Jos da ta zama cibiyar suna a wani lokaci mai tsawo, ita ce kuma take fama da wahalhalun da suke ciki yanzu. Don girman Allah, wani irin fahimta ne kai ma addini, kuma da me za ka gamu da Allah ranar tashin kiyama? Dan uwanka musulmi da ya keta dokar ka, kai dokar ka ya keta ba dokar Allah ba, amma ka kafirta shi ka ce shi kafiri ne, ka je ka ce ma Allah muni gobe kiyama. Dan uwanka dai musulmi, abinda kake hankolo na kiran sunna haka yake hankolo, yadda ɗan bid'a ke jin hausinka haka suke jin hausinsa, amma kai ya saba maka, kawai kai ya sabawa, ba manzon Allah ya sabawa ba, ba tawaye ga hadisan manzon Allah ba, yana kutunta sunna amma kai kan bai maka daidai ba, bai maka ɗan abu ka biyayya ba, har kawai sai ka ce shi kafiri ne. Da wata aya za ka dogara, da wani hadisi za ka dogara, har a ce mutum Allah ya karɓi rayuwarsa, rayuwar mutum musulmi wai duk da haka kuma kana farin cikin mutuwa? Wannan abin da ke nuna wa jahilci na ƙarshe wallahi, domin ya za ka yi ka farin ciki wani ya mutu, kai za ka dawo ma? Sai a ce yo ai duk wanda ya ja da wani zai mutu, ai duk wanda ya ja da malam sai ya mutu, to wanda ya ja da fafaruwa ma zai mutu, ba haka bane ba? Ba haka bane ba? Don girma wanda ya ja da Imud Barak ma zai mutu, wanda ya ja da Jack Sherak ma zai mutu, wanda ya ja da Boris Johnson ma zai mutu, wanda ya ja da Bill Clinton ma zai mutu, soja zai mutu, ɗan sanda zai mutu, malami zai mutu, sarki zai mutu, haka ɗan agaji ba haka bane ba? Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwkum bis-sharri wal-khairi fitna wa ilayna turja'un. Yo ai gani ne zai maka gurin mutuwa? Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan wata rai sai ta dantsani mutuwa, dukkan wata rai sai ta dantsani mutuwa. Man lam yamut abtatan yamut haraman, للموت كأس فالمرء ذائقها. wanda bai mutu ba yana saurayi zai mutu bayan ya tsufa. minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lamu ba'da ilmi shay'a. wanda ya mutu cikin kurkensa da sauran ganiyarsa yana kaiwa yana komowa, shine ba yake da abin nan. manzon Allah ya roki kar a kai shi arzalil umuri, to wani kuma ya tafi arzalil umuri. manzon Allah roƙon Allah ke Allahumma inni a'udhu bika min an arudda ila arzalil umuri. to amma sai mutum ya kasance ka goranta wa mutum mutuwa, ya kamata mu ji tsoron Allah. mu duba al'ummar musulmai a garin Jos. idan an ce yau ranar idin karamar sallah ne ko babbar sallah, kai dai ka tabbatar cewa a cikin garin nan dai adal aƙalla musulmai sun ɗauki kaɗan, su ɗauki kashi 60 da garuwa kashi 70 a cikin garin nan. amma duka ƙananan hukumomin nan guda biyu ko babu inda yake hannun musulmi, ko da a wajen zaɓe ko da a wajen siyasa, dole wanda ba musulmi ba ke shugaban turka, saboda matsalar da waɗansu musulmi suka kawo, imma cikin addini imma cikin siyasa ɗin. waɗansu waɗanda ba su san manufa ba, waɗanda ba su san me ya sa ma Ubangiji ya halitta su, ba su halitta wannan manufar. in ba haka ba, a matsayinka na ɗan adam, wani kake so ka samu a duniya ne? menene kake so ka samu a duniya? ita fa mutuwa tabbas ce fa, amma kai ki mata zalibi. kullum ina buga mutane misali, zuwan ƙaramar sallah ko babbar sallah gare ka ko gare ni tabbas ne ko zato ne? zato ne, don a yi babu kai babu ni ɗin, ko ba haka ba? amma da zaran sallan nan ta zo, sai ka saya matarka a tabba, ka saya kanka shadda, ka ɗinka tufafi, ka ci bashi, ka kai ɗinki, ko ta rigima da cela, me ya kake so? wai ɗinkin sallan, kuma ka san sallan nan a iya yin ta babu kai, amma kai mata dukkan tanadin da suke bukata. tun daga tefani har zuwa rigar sallah har baki ka ci, ka ga ba tsammani ne fa, amma kai dukkan tarihin da ya kamata bai kiyama fa, ita tsammani ne ko ne? tabbas ne, don kowa zai mutu ko bai ce insha Allah ba. insha Allah don ka ba ta da amfani, za ka mutu ko ba ka ce insha Allah ba, wallahi kuwa. to amma kai ki mutu tanadi, to saboda me? sai ka kai neman kalin mai tafi, wai saboda mai kiyamar ba za mu yi mata tanadi ba. idan ka koma ga su waɗanda suke ɗan siyasa ko masu arziki da suke daddatsa kan mutane a siyasance su mayar da mu ƙarƙashin mutanen da suke munzale musu bayi, haka kawai ba don sun fi yawa ba, muna da yawan da za mu iya shugabanta su, muka kasa wai me suke so su cimma? dukkan rikicin da suke fa riga ce da za ka sa ta zama tsumma, mota da za ka hau yanzu ana yayinta, bayan shekara ɗaya Jafar kuma su yau kai ɗan Najeriya ma da kake hawan mota 86 model ba haka bane ba? wanda ya sayi Mercedes fa 84 ko 86 to shi ne ake masa dole, ai ya canza mota. su Turawa sun gama yin ta da shekara 10 ta wuce, baya kai yanzu kake hawa. wai wannan kuma shi ne kuma kake rigima a kansa, mota riga da za ta zama tsumma, gida na yayi, shi ne fado ake rigima a kai, abinda ka iya mallaka ka bar shi. in wata duniya ce take burge ka, ita dai duniya ba za ta daina yayi ba, kaddara ka tara kuɗin, ka tara kuɗin jama'a ka fa'aita, ka tara ka taskance, ga kuɗi a banki, ga mota sabuwar yayi ta fito, amma kuma sauran minti biyar ka mutu, wanne za a fasa ciki yayin ko mutuwar? kaga dai su mutane ba za su fasa yayi ba, saboda kai masu yayi za su yi, kuma kai ba za a fasa mutuwar ka ba. wannan ya akhara Allahu nafsan idza jaa ajaluha, ga kuma kudin a banki kana ji kana gani, ba ka da halin da za ka sai a fito da su a sai maka mota, to ina amfani waɗannan kuɗin naka a wannan lokacin? abinda kake bukata shine wanda kake yi tun kana cikin kuruciyarka da basirarka da hankalinka, shine imani da aiki na gari da tausaya wa jama'a da sanin makomar al'umma da ya zanya al'umma ta zama al'umma, ka ta zama bawar al'umma, shine kake yi ka tara wannan dukiyar kuma yanzu zaka zo ka mutu kuma ka bar ta. Wani saboda mace sai a yaudare shi, idan mace ita ce bukatar ka, kai dukkan abin da zaka yi da ƴa mace. Ibn al-Qayyim yake faɗa cikin littafin Sayyid al-Khatir, yace inda za a tara maka dukkan matan duniya kai jima'i da su, sai ya rage saura guda ɗaya, sai ta zo ta wuce ta yi lullubi a ce ai duk duniya ta gama da kowa saura wannan. Yace wallahi sai ka ringa zamanin tana da abin da sauran ba su da shi. Da haka wannan ka wadatu da matarka ta halal, sai ya zanto ka samu kwanciyar hankali. Shi yasa annabi ke cewa Allahumma kfini bi halalika an haramik, ya Allah wadatar da ni da halal ɗinka ta yadda ba sai na je haram ba. Wa bi fadlika amman siwa, ka wadatar da ni da falalarka ba sai na zura ido ga wani wanda ba kai ba. In dai ya mace ce burinka, to za ka zo tun kana ɗan shekara 30 da ƙarfin jima'i ka yi ta yi, ka yi a Lagos, ka yi a Abuja, ka yi da Barbarya, ka yi da Bafulatana, ka yi da Bahaushiya, ka yi da Jerome, ka yi da kowace tsiya. Kana nan sai lokacin da kake ɗan shekara 70 ka yi expire. A daidai wannan daren da za ka mutu, a wannan daren wata ta balaga. In aure ake son ai kana da kuɗin da za ka bayar ka auro ta, amma ba lokaci. In aikin banza ne kana da kuɗin da za ka kawo ai aikin banzan da ita kai ne kaɗai mutumin da zai fara takarta, amma ba lokaci. Ka yi expire, lokacinka ya kare, ga ta ta balaga. Ka gama da kowa a duniya yanzu ita ga ta nan wurin ba ka santa ba. Ko ba hali ka santa, haka za ka mutu ba ka santa ba. Ba shi zai jaraba ta mutanen mu ba, ta mata jaraba, ta mata, to gashi makoma. Haka za ka mutu ba ka santa ba, kuma shikenan. Kuma dukkan wani abu na jin daɗi, da wanda ya ci kwanan don tuwo a yau da safe ya karin kumallo da shi, irin tuwon nan da muke kiransa a ƙauye da kalin tsera. Kasa da an yi irin manya-manyan maran nan, an sa a cikin masaki an ajiye, tsera ya zo ya yi yawa kai da safe kuma a ɗuma mai. Ko ba haka ba. Da wanda ya ci koko da kosai ya karya kumallo da shi a yau da safe, da kuma wanda ya sami lafiya ya rawaya na ƙwai, da dankalin Turawa, da wani salad, da ɗan wani asir ɗinsa an ajiye masa, irin fresh orange ɗin nan an matse masa an sa cikin fridge an kawo masa, da wanda ya sa madarar shanu, a yanzu ɗinnan gaba ɗaya mu yanzu muna ƙarfe 10 na dare ba wanda yake jin test ɗin abin da ya ci yau da safe. Ya rage na in na halal ne ka samu, ka tsira in na haram ne yanzu baka jin test ɗin na baka, sakamakon na wurin Allah a rubuce. Alladhi la takhfa minhu khafiya, wanda baya manta komai. Da wanda ya kwana da matar banza a jiya, da wanda ya kwana da matarsa ta aure, shi ma a yanzu dai yadda yake ciki baya jin ɗanɗanan da ya ji. Ɗanɗanan minti 5 ne ko 10 kula ya mace, ya riga ya wuce. In ta halal sai kana da lada wajen Allah, in ta haram sai kuma zunubin na jiranka. To menene ya ɗi motar da mu? Menene ya wautar da hankulanmu? Ita fa duniya da kuke ji da gani da abin cikinta. A filosofi din Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce matsayin kayan alatun duniya matsayinsa ban ɗaki. Ko ba haka ba? Ya ce larura ne, kana da buƙatar duniyar ko yaya take. To amma idan ka samu abin da ka daina jin yunwa, abin da ya karu a kan wanda ya zaune ban ɗaki, idan ka shiga ka kammala bayan gida ko ka kammala fitsari kuma zama a ciki ya zo mai shirme. To haka matsayin duniya yake, haka matsayin duniya yake. A filosofi ɗin Imamu Shafi'i Muhammad Ibn Idris Shafi'i ya ce ita duniya da kake ji daga nemo ce ce. Ya ce in ka ga ana kokowa a kan mushe, su waye suke yi? Ku faɗa karnuka. Yace idan ka ɗan ne sance ta ka haƙura da wadatarka, ba karen da zai maka haushi. Amma idan karnuka sun taru kan mushe, ka ce kai ma sai ka je ka ci, sai sun yi maka mai haushi, ba yadda ka iya. Ka duk wannan faitar su duniyar, ka tara ka tara ka tara saura da me za ka zo ka mutu. Idan ka zo ka mutu shi kenan ranan da yanzu kai kana da rai ka tara kudi, kana da mace uku ko hudu, kana da ƴaƴa har sun fara tasa sun kai shekaru 25, duk ƴaƴan mawadata abin da suke cewa babansu shine mai gadi. Har yanzu mai gadi bai tafi ba, wai bai mutu ba. Matanka kuma suna lissafa ma kwanakinka. Dan a ka'idar mace in kana da kudi, wai kai ne zaka fara mutuwa, ita mai cin gado ce. Ita tana nan a baya sai ta ci gado. Ma'ana suna lissafa ma kwanakinki. Suna ta rigyar haihuwa ko ce tana tara yaya, dan idan an zo ka santa ya fi na mai. Me ya wage. Kana da ranka ma ba ka san ka ba. Ita ce fa duniya duk da muke rigima a kai. Muke hayaniya da haƙƙinan sai mun tara ta. Da zaran ka mutu, wannan koke-koken da ƴan uwa da jikoki za su yi ɗan ƙanƙanin lokaci ne sun manta da kai. Shikenan an saka ma ƙasa abinta, wanda an ka cira jikinta, an ka raya burbushinta. Da kana homar sarauta baka san mutuwa tana zuwa ba. Annafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata minha tarku ma fiha لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أكون ميكي ميكي تي غني كوكا تكي غمد الدنيا بايو كو تاسن دنيا إنن زمن لا سر كشيني بدن أبني كيسي دنباك دون كده بايو متوى دزاك دي كذور ميكي كنسا سيكي لمن دكالن كجينا واتون كنا دليكا فون كموتو in kai gina shi na alkhairi shikenan sai gidan ya daɗin zama ga wanda zai je ya shige shi kai da ka gina ɗin. In kai gina sharri kuma sharri na can na jiranka. Duk ba wani gawartaccen attajiri da ba yi ba tarihinsa ya wuce cikin alkur'ani irin su ɗan Karuna, ko gawartaccen mai mulki irin su Fir'auna, ko gawartaccen masani wanda ya kauce wa gaskiya irin su Bal'am bin al-Ba'ur kamar yadda wasu malamin tafsiri suke fassara shi, ko dai mu ce malamin nan da suratul a'raf ta bada labarinsa wasu alaihi nabi allazi atainahu ayatuna shi ne kadai malamin da yake da certificate daga Allah kai tsaye cewa malami ne. Sauran duk mu ne muka nada su muka ce malaman mu ne, amma nan Allah ne da kansa yake mun ba shi ilimi. Amma fansalakha minha atainahu ayatuna mun ba shi ayoyinmu inji Allah. Fansalakha minha wanda ya fansalakha minha daga as-salkh ne, wato sai ya fiye kansa ya tebe kansa daga ayoyin. Wani ne balaga da hikima da ke karkashin wannan abin nufi. Yanzu da aka yanka rago sai aka fede shi daga jikin fatarsa, yanzu akwai wani mutumin da zai iya mayar da fatar nan a jikin ragon nan yadda suke kafin a fede shi? To haka wannan mutumin ya yi wa ilimi ya tsame kansa katokan daga cikin ilimi ta yadda baya sa ran komawa wajen aiki da shi, sai dai ribatu mutane da shi amma ba dai ya aiki da shi ba. Fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. دعك يا كما تمزكتي تيمو أنت يا صنوس زنتو سنة منفع ما سألت كمي زنتو منا منفع أقلن نمكتي a garin ne ƴaƴanku suke tasowa da wanda asalinsa Kano, da wanda asalinsa Sokoto, da wanda asalinsa ina ne, ba wanda yake jin cewa dai wata rana zai koma can da zama ballantana ƴaƴansa da ya haifa a nan ba su cancan ba. Kuma kuna da yawan da za ku tabbatarwa da garin nan martaba su a fuskar shugabanci a siyasance, amma kuka ki a yau dukkan wanda ya san ciwon kansa ko a ƴan duniya wanda ba su da addini shi ne wanda yake tunanin al'ummarsa, wanda yake tunawa kansa al'ummarsa menene makomarta yaya ƙarshenta zai zama, ba wanda yake abu dan kansa ba. Wani halifa daga cikin halifofin da suka wuce baya ya zo bayan gari yana kilisa da yamma, sai ga wani dattijo, wannan kisar yana yawan bada ta ga wanda suke saurare saboda tana da izina a cikinta, sai ga wani dattijo yana dasa dabino dattijo na saboda tsufa har ya mu kaɗi yana dasa dabino, sai dariya ta kama shi ta ce yanzu kai bawan Allah yau shi har dabino zai girma ya fara ya kaci kafin lokacin da kina ka mutu. Sai mutum ɗaya kai ya kalle shi yace wanda suke kafin mu suka dasa sai muka ci, don haka muke dasawa dan na baya ci. Ne da binin da muke ci yanzu mu muka suka ci, in ka sauraya wani maka riga aka suka ci yanzu yake ya'ya muke ci, to mun kuma sai mu suka saboda ba saboda na za su suka ci. Yace ah, sai abin ya birge shi, sai ce a bashi kuɗin kyauta, sai aka bashi kuɗin kyauta. Sai ce kaka ce da nuna ba zai fara ya'ya ba, ga cikin ina shuka ya fara ya'ya. Kace ba zan ci moriyarsa ba. Sai wannan magana ta birge shi sama da tsaro, sai ya kara masa ya ce to kaga kowane dabino sai ɗaya ke ya'ya a shekara na ya yi sau biyu. Abin da muke son kai gare shi, mutum ya zama mai asusa abu don na baya zai ne ya samu. Ko da a duniyance wanda yake asusa abu saboda na baya shi ne mutum na mutane. Amma dukkan mutumin da ya zama ramin kura da ya kai sai ya'yanka bai ma san me yake ba. Dukkan wanda yake tunanin ɗansa kaɗai ko ya'yansa kaɗai shi dai yana da arziki. In ma makarantu sun lalace zai iya biyan private school ko nawa ne, ko ya je ya ɗauki ɗansa daga nan ya kai Abuja ko ya kai Mina makarantar masu yaudara na ne waɗansu manyan 'yan Najeriya da suke fata, ko ya kai ina ne ya dai kai wani wuri da ya ga dama yana ganin cewa shi ya tsira. To wannan dai in ya dawo makarantar za a ɗauko shi daga can a zo a kawo shi wannan environment ɗin na waɗannan 'ya'yan da ba su yi karatu ba ɗin kuma su hana shi sakat ya je wata ƙasa ko ba ƙasarsa ba ce ba, dole ya dawo nan ciki zauna ko, to kuma a hana shi sakat. Wani mutum aka yi fira da shi a shekaran jiya ko dai kwana biyu ko uku da suka wuce a Voice of America da safe ko BBC ko bai zo na manta ake magana bambanci tsakanin dattijan kudu da dattijan arewa. Ina jin kun ji da yawa ko? Ya ce shi dattijan kudu shi ne wanda idan yana da kuɗi sai ya duba mai buƙatar ƙauyensu, makaranta sai ya gina, ko asibiti sai ya yi, ko titi sai ya yi. In ya ga duk ba buƙatar waɗannan a garin sai ga 'ya'yan talakawa da suke da hazaƙa da basira waɗanda ba su da kuɗin karatu, sai ya ware waɗansu miliyoyin kuɗi a banki ya ɗauki nauyin yara su je su yi karatu a jami'o'i, ana da ƙasa su samu digiri ɗin farko. A kusa-kusa daban-daban, wani ya karanta medicine, wani ya karanta agri, wani ya karanta engineering, wani ya karanta duk kowa dai zai karanto abin da ake da bukata. Mutum biyar ko shida ko bakwai garin shi kyautarsa ga wannan garin kenan. Ta ga cikin 'ya'yan garin nan in sun karanta kusa-kusai daban-daban za a samu likita, za a samu gogaggen injiniya, za a samu gogaggen ɗan siyasa, za a samu gogaggen masanin harkar mulki, sai ga wata rana sun ciyar da garin gaba. To haka dattijan kudu suke wa garinsu, su su ba musulmi ba ne ba, ba su san wa ta'awunu alal birri wa taqwa ba, babu wannan a kundinsu. Littafinsu bai ce da su haka ba, mu ne aka ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa, mu ne muke da abin da ake kira at-takafulul ijtima'i, amma sai ba mu yi wannan ba. Yace shi dattijan gari kuwa sai dai zo ya gida katu ya zagaye da manyan katanga wanda ke cikin hudu wannan banin yake kara wannan, sai gida tsato ya zagaye da manya-manyan katanga, sai ka zo wucewa a cikin hankali da kare. Yamma zo ya wuce ka yi hankali da kare, wa a kowani gida ma da muka gani wata rana wai yi hankali da maciji, hakan ba ya sa maciji a bakin gida don masu ba yi hankali da maciji a yi hoton maciji, ma'ana ka ga talaka ba zai zo bara ba, wanda aka zafi mutuwa ba zai zo ya faɗa ba wajen da sauransu. Dattijan arewa ke wannan, in yayi wannan ya ci karko nan dattijan arewa, kuma ya je ya yi ni a bariki yana tsiyarsa ya lalata da 'yan mata, wani ma in baya lalata da 'yan mata shi dai ya zo ma kamar matsa shi ya ji daɗi ko da ba zai zunar ba, saboda ya tsuhu ma ya fara kasa nan amma wajen a mun matsa shi don jaraba don maita shi dai wannan. To galibi dattijan arewa ke nan su ne dattijan da sai kama suka doro a siyasar Najeriya. Muna tuna da cewa dattijan arewa suka zo aka fito da Nelson Mandela daga kurkuku suka rike masa kamfanin tsakanin Kano da Sokoto da Katsina, aka tara kuɗi da aka bashi ya je yakin neman zaɓe har ya zama shugaban ƙasa, ya zo daga baya zazzagi Najeriya da shugabannin nata wanda kuma 'yan arewa ne. Daidai lokacin da suka ɗauki shugabancin daga hannun musulmi suka ce arne ya kamata ya cancanci su, don girman Allah masu irin wannan mai za su je su faɗa gobe a gaban Allah ran tashin kiyama. A yanzu dai in ba sun dawo ba mu za mu gansu mutanen banza ne, yo a duniya ma auren mu ka zo mutanen banza ballan ta zaka je wajen wani ki ai kai kai mutum banza ne karshe wallahi, a wurin mu mutum ballan ta zaka je gaban wani ki kuma. Saboda haka ya kamata ɗan siyasar mu ya shiga sai ta yi musamman a nan jos a zo a ko bakan tare wallahi tallahi, musulmin mu yan siyasa mu san manufa, masu arzikin mu wadatan mu mu san manufa. Wai ta yaya ne mu ne muka fi yawa cikin garin nan za a bai ce mu bayi? Wai ta yanzu kana cikin nan mure idan ka haifa ɗan kanin ɗan kana Bahauce ko kana ɗan Hausa Fulani, dan idan an ce Hausa Fulani shi ne dukkan wanda yake musulmi, wai ba za a ba ɗanka indijin na wannan state ɗin ba? Wai sai dai a baka wai residential permit kamar ka zo daga Togo ko wani ƙasa daban, daga kamar ka zo daga abin nan Malawi, wai certificate izinin zama. Akwai wani kanti da ya wuce wannan? Da kuma daga inda 'yan siyasar mu suka kai mu suka baro a wannan, tun daga inda suka yadda da cewa wai siyasa daban addini daban, tun da suka yi wannan kuskuren fahimta, tun daga wannan haka ta faru. Yadda da cewa akidar siyasa daban addini daban, wannan arnancin yammacin Turai ne. Yammacin Turai ne suke da wannan. Mu a musulunci siyasar da addinin a haɗe ake da juna, addinin tafiya yake da siyasa. Dan menene siyasa? Daga sasa ya susu siyasatan ne. Sai dai ma sun sasa mudariki ya susu abin da ya siyasatan. Wannan kuma yana nufin shugabanci. Dukkan rukunan ayyukan hajji mu shugabanci ake a ciki. Fara daga azumi, ba sai an ga wata ba imam ya ba da umarni a ɗauka, ba shugabanci a nan wurin. Zo sallah ba an ta aiki cikin jam'i ba, inda ma ji ilin imamu ne wata mamini. Zo zakka, in ana zanatin musulunci ba shugaba ne ke sa ta iya karɓa ba zo a raba ga wanda suka cancanta. Ai ba kariya ce ta mutum da mutum ba, gwamnati suke shiga ka ne ka ne cikin zakka. Mu ne da ba mu da gwamnatin musulunci aikin kariya ta mutum da mutum. Mutum ya ba da ya samu kuɗi da yawa ya ba da yanka da ha ta nilan wa aka da haka ne, don su da ba gwamnatin da za ta wuce sulhu zaji ta ma saka fitarwa talakawa haƙƙin su. Amma ba haka ba, ai duk abu ne jama'i. To kaga mu gaba ɗaya shugabanci ne kenan. To amma sai muka ce wai siyasa daban addini daban, saboda haka nake kira da babban murya ga 'yan siyasa na cikin garin nan, ga 'yan boko na garin nan waɗanda suke musulmi, kira na musamman ga waɗanda suke masu kishin al'ummarsu, masu kishin addininsu, waɗanda suke su samu kyakkyawan sakamako gobe kiyama, cewa dan Allah su sake lissafi tun kafin lokacin da zafirin sake dawowa. A sake lale, kuma a nan gurin nake cewa musulmi lallai waɗanda suke da kishin addini sai sun shiga cikin harkar siyasa. Lallai waɗanda suke da harkar addini sai sun shiga cikin harkar siyasa nan, don saboda su kawo gyara a ciki, su kawo juyin juya hali a ciki. Don mun ga karamin juyin juya hali abin da ya faru a Zamfara, ko wa ya taɓa mafarkin harkar da ta faru? Amma ga kitabul juyin juya hali kenan. Wallahi wani irin mu'jiza na musulunci da zai baka mamaki. Dab da azumi aka yi sai da faya a Kano, shugaban kasa ya je Obasanjo, sarkin Kano ya je, gwamnan Kano waye ya je, duk kowa ya zo tiri da duniya, wani ya zo a faɗa Afirka, ba wanda ya kula shi, wani ya zo a kula shi. Ba can gurin sai aka ce ga gwamnan Zamfara, wallahi duk hol ɗin sai aka farke da kabara aka tashi sai. Ba yadda Obasanjo ya iya dole ya tashi, ita ga sahu dole, sahu dole ya shiga wannan. Na buɗe mu'jizar musulunci. Kamar shi kaɗai ne mutum a wajen, wallahi kamar ba gwamnoni sai shi. Mu'jizar musulunci ga rawani a kansa, ko sunna ko kafar katako ba, rawani a kansa wannan. To irin waɗannan su muke so mu gani jarumai waɗanda muke da su, wanda za su kare mutuncinmu, wanda za su kare kyanmu, su kare darajarmu, tun daga local government level har zuwa ga state, har zuwa ga federal, waɗanda za su tsaya su yi ruwa su yi tsaki a kan harkar addini. Irin waɗannan jarumin muke bukata, ba waɗanda suke kawai za su je su sayar da 'yancin ba, ko a local government ko a state, ko saboda kawai wani saɓani nasu na siyasar su gadarwa da al'umma masifa. Don haka lalle ya kamata a sake lalle ta fuskar addini. Kuwa ta fuskar addini duk abin da ya kamata a yi ta faɗa na Qur'ani da hadisi, in dai malami ne za ka faɗa wa kila ya san wani ɓangare na ciki, sai dai son zuciya kamar yadda na faɗa. Yanzu ni kira nake yi ga mabiya, ga jama'a. Na farko mutum ya tuna cewa zai mutu, kuma ya tuna za a tambaye shi gobe kiyama. Abinda za a tambaye ka tambayoyi ne guda uku, kowa ya sani: man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Tambayoyi guda nawa? Uku. Man rabbuka, waye ubangijinka? Ma dinuk,
menene addininka, woman nabiyyuka, wanene annabinka? Dan girman Allah a nan gurin za a tambaye ka shugaban mazhabarka, za a tambaye ka shehinka, za a tambaye ka malaminka, za a tambaye ka wakaiwa mubaya'a. Wannan tambayoyin guda uku ne, duk wanda ya kara da hudu yawa annabi kariya. Man rabbuk, wani rabban gidanka da ya halice ka, wanda aka ce ka kaɗai ka da ibada? Ma dinu, menene addininka? Musulunci. Idan na ce da musulunci na biya ko sai na kara wani abu? Sai na ce musulunci amma ƙarƙashin mubaya'ar shehu wane? Sai na faɗa ka? To wani ta buka shiɗi ne? Zai su muka mayar da sai in wai in na zare mubaya'ata daga wani cikin nan na kafirta? Allah bai ce inna dina inda Allahi Islam. Aya kowa ya haddace ga tunan. Allah ce wa man yabtaji ghayran islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dina. Addini musulunci aka yarda mana. Aka tambaye annabi akhbirni an al islam, yace an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tusumu ramadan wa tahujja al-bayt. Idan kai wannan a Najeriya kake, a Pakistan kake, a India kake, a Tanzania kake, a duk inda kake, wannan dai shine musulunci. To yaushe muka kara wani abu na shi da kuma ya zama musulunci? Yaushe muka kara wani abu wanda ya zama musulunci? Kuma za a ce dole sai ci. Yanzu misali, idan na kafa kungiya ta a nan garin, na ce ni ɗan Najeriya ne, na kafa kungiya ta sunanta kungiya kaza, kuma duk wanda baya ciki shi ba musulmi bane ba, sai a je Saudiya ba wanda ya taba jin sunanta, kuma ina bin Qur'ani na babu hadisi, musulmi ne ko kafiri ne? Sai a je India ba wanda ya taba jin sunanta, bai ba santa ba, yana Qur'ani yana jin hadisi yana bin Qur'ani yana aiki da shi. Sai a je Amurka, sai a je Ingila, sai a je dukkan wata ƙasa ta duniya a samu tun gashi na bin Qur'ani na jin hadisi, bai ma san kungiyar ko ban tare da shi, sunan ma bai sani ba. Ai taɓa mafarkin haka za ta faru, amma gashi ta faru. Juyin juya hali kenan. Wallahi wani irin mu'jiza na musulunci da zai baka mamaki. Dab da azumi aka yi Fred Faya a Kano, shugaban kasa ya je Obasanjo, sarkin Kano ya je, gwamnan Kano waye ya je, duk kowa ya zo dini da jiniya, wani ya zo a faɗa lasifika ba wanda ya kularci, wani ya zo a kularci ba. Can gurin sai aka ce ga gwamnan Zamfara, wallahi duk hulɗin ɗin sai aka ɓarke da kabara aka tashi tsaye. Ba yadda Obasanjo ya iya dole ya tashi tsaye. Ita da dole. Dole ya shiga wallahi. Na buɗe mu'jizar musulunci. Kabar shi kaɗai ne mutum a wajen wallahi kamar ba gwamnoni sai shi. Mu'jizar musulunci. Ga rawani a kansa. Ko sunna ko kafar katako ba. Rawani a kansa wallahi. To irin waɗannan su muke so mu gani jarumai waɗanda muke da su wanda za su kare mutuncinmu. Wanda su kare kiwon mu, su kare darajar mu, tun daga local government level har zuwa ga state, har zuwa ga federal, waɗanda za su tsaya su yi ruwa su yi tsaki a kan harkar addini. Irin waɗannan jarumin muke bukata, ba waɗanda su yi kawai za su je su sayar da ƴancin mu ba, ko a local government ko a state, ko saboda kawai wani saɓani na su na siyasar su gadarwa da al'umma masifa. Don haka lalle ya kamata a sake rade ta fuskar addini. Kuwa ta fuskar addini, duk abin da ya kamata a yi ta faɗa na Qur'ani da hadisi. In dai malami ne za ka faɗa wa kila ya san wani ɓangare na ciki, sai dai son zuciya kamar yadda na faɗa. Yanzu ni kira nake yi ga mabiya, ga jama'a. Na farko mutum ya tuna cewa zai mutu, kuma ya tuna za a tambaye su gobe kiyama. Abinda za a tambaye ka tambayoyi ne guda uku, kowa ya sani. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Tambayoyi guda nawa? Uku. Man rabbuka, waye ubangijinka? Ma dinuka, menene addininka? Wa man nabiyuka, wanene annabinka? Dan girman Allah a nan gurin za a tambaye ka shugaban mazhabarka, za a tambaye ka shehinka, za a